Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sanda kai ra'ayi a sashen hausa.com ko kuma voehausa.com. Sunana Hawwa Sharif. To kamar yadda kuka sani, a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau 12 ga watan Disamba shekarar 2023 shirin zai tattauna ne akan matsalar shaye-shaye a tsakanin mata. Haka yake masu sauraro, muna tafa da ƙarin bayani. Sanin kowa ne cewa matsalar shaye-shaye matsala ce da ta addaba al'ummomi da dama a ƙasashe daban-daban a duniya. Sai dai da an ambaci matsalar shaye-shaye, matasa ake fara kallo. Domin ana ganin su ne jinsin mutane da suka fito amali da kayayyaki na samaye. To amma wani abin ta ajibi shine ganin yadda su ma mata suka tsunduma tsamo-tsamo cikin wannan harka ta shaye-shaye. Wannan kuma shine batun da yau da gobe zai duba a yau. Dan haka sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Alhamdulillah, yanzu kam sai Kaduna garin gwamna, inda za mu ja gefe guda a barku da wakiliyarmu da ke can Binta Ibrahim tare da baƙin da ta gayyato mana a cibirin tattaunawar tamu, inda za su tattauna akan wannan muhimmin batu na shaye-shaye tsakanin 'ya'ya mata. Binta, gare ki.
Yan aji, barkanmu da sake sada da ku a cikin ajinmu na yau da gobe. A yau a cikin ajin namu za mu tattauna ne akan abin da ya shafi shaye-shaye miyagun ƙwayoyi. Shaye-shaye yana ɗaukan siffofi da yawa, kuma matsala ce wanda take ta faman bunƙasa musamman arewacin Najeriya. Mana ganin mutum ɗaya mutum biyu can wurin ya zama yanzu babu gida, ko a ce wani dangi da ba su da wani wanda yake da matsala na shaye-shaye. Muna ganin a matasanmu majiya ƙarfi wanda suke cikin gani ya ƙuruciya suna yawo a kan titi a matsayin waɗanda suka rasa hankalinsu ta hanyar shaye-shaye. Abin da ya fi bada ma takaici daban tsoro shi ne yanda mata suka shiga cikin wannan shaye-shaye haika. Shin har yanzu ba mu gano bakin zaren ba ne, ba mu fahimci menene yake kawo waɗannan matsalolin ba balin magance shi, ko kuwa abin kafin ƙarfinmu ya yi? A cikin ajin namu a yau wanda za mu tattauna mu samu kuma darasi daga wurinsu, muna tare ne da Dr. kuma barista Hadiza Aliyu, wacce take deputy bossa ce ta Jami'ar Ahmadu Bello Nazaria, wato lawyer kuma accountant. Sannan kuma muna tare da Malam Saliu Suleiman Tsauri, wanda yake daga tsangayar koyar da ilimin hankali da kuma tunanin dan adam dake a nan Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Kuma muna tare da Malama Madiha Zaru kuma Malama Sahura Lahatu, wanda za su bamu shawarwari da kuma bayanai akan abin da suka fahimta game da shi wannan shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi. Barkanku da zuwa. Kamar yadda na ba da gabatarwa, wannan ba sabon al'amari bane shaye-shaye. Tun ana ganin shi a nesa, yanzu ya kusan zama a gidajen kowa. Kuma abin takaicin shine da muke samun shaye-shayen ma har da bangaren mata. Abu tunanin ku me yake kawo haɓakan da kuma ƙaruwar samun masu shaye-shayen, duk da ana samun waɗanda ake ganin ga illar abin a bayyane? Za mu fara da barista, wanda za ta bamu gudunmawa akan wannan bangaren. Barista.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Zahiri halin da ake ciki yanzu na yanda mata suka shiga shaye-shayen ƙwayoyi da shauran abubuwa masu sa maye abu ne wanda ya zama ruwan dare yanzu game duniya.
Wato tun ana mamaki, yanzu ma ba a mamakin.
Haka yake. Saboda a yanzu ma data da ake da shi a ƙasar nan tamu ta Najeriya, ana hasashen cewa tsakanin mata da matasa ana da data da ya kai wajen 14.3 million. Kuma shekaru kamar matasa shekaru daga 15 zuwa mata wanda suka akalla shekara 64 data da ake da shi kuma a cikin wannan hashashen an tabbatar cewa miliyan 3 abin ya riga ya zame musu zattuwa wanda ya taba kwakwalwa kuma sun zama dependent wato sun dogara
ga shi da wani amfani da wanda za su yi wani sai dai kawai
sai dai su shayayen halin da ake ciki kenan saboda haka wannan abun ya zame abun damuwa
kwarai da gaske
to abun tambaya a nan shine me ke jawo mata suke shiga cikin shaye-shaye
tabbas shine tambayar da na muku tun farko da mu sani shin me yasa ake ƙara samun yawaitar matan su shiga cikin shaye-shaye damuwa ne rashin kulawa ne ko kuma wani bukata ne na musamman
na farko dai akwai illar damuwa saboda akwai abin da ake ce ma psychological damuwa
wato
abin da ya shafi tunani wata saboda duk abin da za ta yi sai ta zafafa damuwa a kan shi
wato abubuwa al'amarin rayuwar duniya
madalla shin wannan kila ya dauko rashin samun me ake ce ma satisfaction
wato biyan
bukata wannan damuwar maybe ya shafi rashin gata
talauci
rashin haihuwa dan mata yawancin aka ce miki mace ta yi aure aka wuce shekara ba a ji kuka na jariri a gidan ba to an fara shiga harkan damuwa sannan watakila ta shaka saboda abun duniya ta yi wannan aure da ta shiga gidan sai ta ga kuma ba haka ta shiga tsaka mai wuya kila tana son auren kuma yanzu ta zo yanda ta hasashen cewa za ta zo ta ji dadi sai ta ga ba haka bane al'amura ya canza ko kuma a'a tun farko auren an yi shi akan ƙarya ƙarya miji ya yaudare ta ya nuna mata kuɗi daga waje da ta shigo ciki sai ta ga ba haka shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da ke sa mata su shiga damuwa sannan akwai kuma abin da ake ce ma peer group wato irin kawaye da take tare da su wasu kawayen nan kila dama ɗan shaye-shaye ne bata sani ba ta zo ta afka musu aka fara daga nan tun ana mata tayi tana a'a sai ta zo ita ma sai ta shiga
to bari da yake mun yi magana akan abinda damuwa ne wanda ya zama shine jigo na shaye-shaye musamman ga bangaren mata wanda wani lokaci mazan ma sukan ce su ma damuwa ne da rashi da yake sa su fada cikin shaye-shayen wato matasa madiya bari mu dan dawo wurinki da kamar da irin yanda kike ga rayuwar matasa yake musamman ke da yake matashiya da kuma irin matan da kuke hulɗa da su me kike tunanin yake iya karasawa banda bayan da wayannan abubuwan da Hajiya ta faɗa cewa su suke iya tunzura mace wato bukata da kuma kila rashi da kuma damuwa ko wasu abubuwan wasu irin hanyoyi kike ganin mata sukan bi wurin kaucewa shiga damuwar misali in suna cikin damuwar su magance damuwar wanda kila yake kawo shiga cikin wannan harkar ta shaye-shaye
yana kika yi magana matsayina na matashiya ka haɗu da mutane kala-kala a cikin matsaloli wani kuma ma bai da wani wanda zai je ya tattauna wannan matsalolin da su ne sai zai same ka ce miki wance wane kaza ko kuma wane kaza ko a wurin aiki ko a gidan aure ko a wurin sana'a mu a cikin ɗabi'unmu na Hausa da zan ce Hausawan yanzu na wannan zamani muna da wata ɗabi'a ta bin bokaye ita kanta wannan ɗabi'a ta bin bokaye ta kan jefa mata da yawa a cikin shaye-shaye saboda su kansu yawanci yanzu ina yawan amfani da kalmar boka saboda ba zan ce musu malamai ba saboda ni na san ba malamai ba ne zaki je wurin mutum wai kin je a matsayin taimako shi kuma bai da abin da zai taimaka miki saboda daman ƙarya yake miki kin je mashi ne da damuwar matsalar ɗakinki a wurin aikinki wurin sana'aki da dai sauransu da matsalar ƙawaye sai ce to zai baki abin da in kika yi amfani da shi zaki ji komai ya warware miki sai ya sa miki wiwi ya hada miki da wasu ganyayyaki
to
saboda ni an taba kawo min har gida an nuna min
shi
hada je a ta ringa turarawa a ɗakin ta za ta ji duk wanda ya tunkare ta za ta iya mai abin
shi a hada hadan shi
ya magani shi a matsayin shi ya bata magani ne wai na jarinta da duk wanda ya tunkaro ta to za ta iya rama saboda ita ta je wurin shi ne wai ana danne ta a cikin gidan aure kowa ya rena ta kowa yana taka ta sai ya ce zai bata magani na jarinta sai ya bata wiwi kuma ita bata san me wiwi ba tazo take turara wiwi a dakin tana buguwa kin ga daga nan
tunda shi yake bata kwanciyar hankali
kwarai
to za ta nemi wannan maganin
a maganin so sai ta ci gaba da komawa wurin shi tana siyowa tana kawowa cikin gidanta sai so kuma wayanda suke cikin gidan suka ce tana shan wiwi ita kuma ta rantsa ta maya
tunda suna jin
wani abu Allah ita ta san ba wiwi take sha ba amma su bata san gidan sun san wiwi ce take turara a dakin ta tazo tana wasu irin hada-hada auren ta ya mutu aka je gida aka je ana shari'a aka ce ai wiwi take sha to da magana dai magana sai ta ce ai malam wane ne ya bata magani kaza take turara a dakin ta
ya kai ga haka
eh sai kuma na biyu shi ma wanda na sani ita kuma wurin bokan ta je ya cuce ta da ya cuce ta sai tazo sai ta shiga damuwa sai bata iya bacci sai shi kuma mijinta ya ga bari ya taimaka mata ya ringa siyo mata maganin bacci tana sha don ta samu ta ringa bacci
saboda kullun
sai ta sha sai ta koma bata iya baccin sai ta sha wannan maganin kuma kwaya ce take sha kuma shi ba likita bane to kinga irin wa'annan matsalolin su ma sukan jefa mata cikin shaye-shaye
mun ya baki kokarin mu wurin garin mun samu likitan da za ta shigo cikin wannan shiri a yau saboda mu tattauna musamman ta bangaren kimiyyar likitanci amma Allah bai sa mun samu ba daga baya dai zamu yi musu waya don su ba mu nasu gudunmawar a cikin wannan shiri da yake yana da muhimmanci ɗaya daga cikin abin da ta faɗa shine wani lokacin ba wai kai tsaye an je siyan abin shan na maye bane dalili ne yasa aka samu abin saboda an samu biyan bukatun amfani da wannan maganin ko abin sha din sai mutun ya ci gaba da amfani da shi wanda shine ake cewa wato drug abuse an yi shan magani ba bisa ka'ida ba
to masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu sake komawa ga teburin tattaunawar ta mu tare da Binta Ibrahim da bakin ta bari in ja ku zuwa madafa wato kitchen
wayo Allah tuwo
masu sauraron mu assalamu alaikum yau ga mu a kitchen mun zo bangaren dafuwa kuma ina tare da Hajiya Usaina Suleiman daga Kaduna a Najeriya Hajiya Usaina yau zaki mana miyan ogbono dan haka zaki fara da lissafa mana abubuwan da uwar gida ke bukata sannan kuma mu je yadda ake yin wannan miya bismillah
a yau cikin din namu gaskiya za mu yi miya ne na ogbono duk da ba miyan mu ne ba na mutanen Arewa iyaye na mutanen Ibo da mutanen Kogi wato jihar Kogi miyan kuma amma mu ma yanzu mu ma yan ajiyar mu mun koya mun iya mun fi iyawa to da farko dai ajiya duk wanda zai yi ya ogbono ma ta zaki ne ogbono za ta kawo ji ogbono ke da kyau ita ogbono ma akwai mai kyau wani zaki dushi yana da ɗan ya daɗe kamar daɗewa daɗe ya zama kamar ya ɗan sauya launi to za ka samu abin ki sabo mai kyau wannan ki samu man ganci kuma irin cikin an fasa irin man ganin da ake kare da tun wajen ƙasashen Ibo mai kyau shi ma kuma ya zama fara kogi mai kyau sannan ki samu bushashen kifinki sannan kuma ki samu ɗan tarihinki da albasa da ɗanɗano magi ne ɗanɗano to kuma sai dai wani ɓangaren daddawa kamar yadda akwai daddawa irin nasu inda su ke na ƙasashe sai kuma akwai tamu ta hausa da ake ce makaliya daddawa kalwa to duk wanda Allah ya sa ta samu ya ke amfani da ita amma sukan ce ta kalmar ta ƙasashen ta fi zaki a cikin tsanin miya na ogbono idan ka same shi to kuma sai ka samu nama in ka na so ko ganda sai ka haɗa to kin ga hajiya wasu sukan haɗa da kuɗi ya kun haɗa ogbono da kuɗi ya ɗanya ko kuma haɗa ogbono da kuɗi ya butacca to amma wannan za mu yi su za mu haɗa ta da kuɗi ya ɗanya ne
na'am
to sai ka samu kuma kuɗi ya ɗanya ne eh kuɗi ya ɗanya ne kyau ƙanana ne sabon yanka ne kyau wanda ba a riƙa ba kuma ba a ƴaƴa da farkon fara ita da za ta sa a gwaninin ka niƙa shi za a ce a ce kamar ka niƙa da manjan don saboda kada ya dubbulkuli ko ya ci to amma yanzu an ma gane na an samu wani ciwon sai ka niƙa garin shi shi ya zama ka kai shi inji a niƙe maka shi niƙi aka rike maka shi niƙi to da ka zo ba ma farko sai ka ɗora tukunyarka tana ɗora tukunyarka ta hanya mai kyau mai tsafta ka amince sai ka ɗora tana ɗorawa sai ka kawo manjan nan naka mai kyau sai ka jiya a ciki idan ka ɗuba manjan ka cikin tukunya wani gida sun ɗuba manjan shi sai ka ci samu albasar ki mai kyau sai ki yanka ki yanka ki yanka sai ki haɗa ki da wannan garin tsibirin sai ki watsa cikin wannan manja idan soya shi na soya shi na da dukkan sai ka amfani da tuwon wannan ogbono
na'am
saboda ita ogbono mu ban san mu mutan ayo da mu taba da wannan miya ba idan kai ta haka nan ka zuba ta a sama da kudewa to sai ka tsaya maka wani dandanin baki da ba ta ba mun ka tsaya da kamar wani albasa kamar wani sabulu haka
na'am
sai ka tsaya wannan sabulu da kamar tana garin sabulu to amma idan ka zauna ka soya ta cikin man jan ne ka soya ta da albasa ka soya ta sosai sai ka tsaya da ruwan to lahaji ko mutum zai ci ogun idan suka yi ta zai ci
na'am
idan ga yara na ba su ci in sun ci kina warin albasa dai ta kamar ke gida ta ke ce ne je na koyo shi aka nuna mun rika soya ta
na'am
da an abin wanda suka da ainihin niyya eh wata ibo ne wata kawa dan kin mutum ki soya gele in kika soya kika soya shi ke yake da albasa sai ki dai da ruwan ya in ki kawo wannan kifi na ki ji shi ya ji ne ce dan ki abin tsada ma an wanke an ji ala an ci da kai sai ki wata da dandanki sai ki zuba wannan da yawan shi inda na ma ka riga da ma kan ka ta fita nama kai da ta ciya nona sai ka zuba a cikin ka kada sai da dawaki ko wannan haji opinion ko kuma ka mu ta kaliya idan ka ta mu duk tayi da sai kiya da ma kana da abin sa a dace a kurkuna a jike ka dai sai ka ida sai ka zuba kuma da mun fice ka rufe to wannan ne yana ta wuce yana ne yana ta wuce yana ne yana ta wuce kana yi kana duba kana yi kana duba kai da ka hada ka dauko mai dan dan ka majin ka ka zuba ka dauko dan gicin ka dole yayin da ka dauko ka zuba abin shi kan ne na yi kan ne na ran ji tana kauri tana kauri tana kauri wannan ubban ne na kan ne a ci ina ta ne da ina ta ne da ake kanshin ma da dukkan kanshin da ake da ake ba ma kin da duk kudi yake
na'am
mai kyau dan kanyen ne to an yi yanka ta ko an kirba ta ko an gurga ta to sai ki dauko ta sai da abinci kina da tsakan wani da kamar ni ina yin kansa a kawo amma su kan da gida ba da sai an kawo ko dai ruwan ke ka haka cikin dan gida
na'am
da ba ka tashi a wurin ba sai ke ta biyawa sai ta biyawa sai ta biya kana daga da san saboda ka da
ya zuba kasa
saboda ka yi gidi haka za ki ga eh haji ya kai kudi da zai haɗe da ubare ne sai ke tip da ga mai ka asiki da dandan ka gaki kin ka lafiya wallahi haji a kanci ma ba sai an ce miki makota sai da a rika kai gidan nan yau wani irin miya ake yi da miya ta haɗu ta kai ta kawo hajiya
mai gida zai sha daɗi kenan
a ba hajiya ba a magana
an gama wannan miya kenan
insha Allah
to madalla mun je da
ake
to madalla tunda mun je da ake wannan miya to agbono da wani irin tuwo ya kamata a ci ta ko kuma abin da ake ce masuwalo kenan ko
yawa hawa za a iya kin ana iya cin ta da ko tuwon tinga za a iya cin ta ko da tuwon tamanduta ko kuma a ci ta da tuwon alibo ko tuwon amala ba wani kai wata ma mutane na kasan duniya ma sakwara ma suna ci da ita
na'am
ina ci ta kwarafi miya na ci ta kwara a da ita
mu Hausa muka yi sha'awa muka yi wannan miya zamu iya ci da tuwon dawa ko tuwon masara misali ko ba za ta hawo ba
wallahi za ta hawo hajiya za a iya ci ina yi sai ka tuwon ka na dawa la tiyayye tuwon kaura ya ji kan waye ko min kamar da abun ka sai kai da shi in kuma tuwon masara ne shi ma haka kana iya ji a mutu ai tuwon gero ne hajiya aka iya ji a mutu lafiya lau wallahi ba inda ne miya ta samu ko miya ta kai ta kawo
to madalla mun gode kwarai hajiya usaina da wannan miya da aka yi mana a yau ta ogbono to madalla masu saurare da fatan an karu kuma ana biye da mu a cikin shirin har yanzu dai muna cikin Kaduna dan haka sai ku biyo ni mu sake garzayawa da kurun binta da bakin a teburin tattaunawar mu
mallan saliu kai wadannan na bangaren ba ta shawarwari ga mutane musamman bangaren da ya shafi kiyaye lafiyar su ko kuma yanayin zamantakewar su wani irin kalubale kake ganin wanda ya fara shaye-shaye yakan fuskanta
gaskiya illan shaye-shaye yana da matukar illa a cikin al'umma akwai to dama duk wata matsala da kake gani kafin ka samu mafita akan ta sai ka gano dalilin da ya sa mutum ya shiga wannan matsala in ka gano wannan dalilin to kamar a kashi 100 ka samu kashi 50 na maganin wannan matsala to na farko kaman a dalibai mata da maza wanda suke makaranta yakan sa a kore su a makaranta zai iya sa su kasa mai da hankali akan abin da suka je yi saboda akan yaudare su wai a ce in ka sha wiwi yana sa ka zarfin tunani yana sa ka tuna duk abin da duk ƙarya ce duk abin da ka sha ne shaye-shaye yana tafiya da hankalinka ne to idan mutum ya dauki shaye-shaye a matsayin abin na farko dai babban abin da zai fara rasawa shine kimarsa a cikin al'umma
haka
kannin shi da ɗan uwa da suke ganin shi da daraja za su waye gari su gan shi a mutumin banza. Ko da ya zo da abu ya faɗi za a iya kallon shi yayi magana in ya tafi ai wancan mahaukaci ne.
Cewa za a iya riga da shayi ta tilo wannan ai ba a cikin shi ba.
Ko da kau ya faɗi magana ce mai muhimmanci mai amfani. To akwai illa ta wannan koro daga makaranta, akwai kuma illa na ganin wannan ɗan uwanka za a dinga kyamatarka in za a yi shawara na family ko na abokai ba za a saka.
Ana dai ganin mutum da ka wambe da dai hankali
da kake. Ba ka da ma wani muhimmanci a cikin al'umma balantana a ce ma a jawo ka ai wani magana na hankali, sai dai irin ƴan uwanka masu shaye-shaye wanda kuke shaye-shaye tare da su, to su ne kawai za ka ba su shawara su ɗauke ta wani mai amfani.
Ai ka san baka ji akan cewa idan ko mutuwa aka yi wani mutumin banza ya mutu a cikin al'umma musamman na Hausa, sai ka ji an ce a samu ƴan shaye-shaye su su kai shi ƴan uwan shi saboda tsabar an ma riga an sallame su daga cikin wannan al'umma. To ga mata fa wani irin illoli zai iya janyo rayuwarsu?
Ga mace gaskiya akwai matan da na sani cewa saboda illan shaye-shaye kamar yadda ita Hajiya Madiha ta faɗi ya sa ta rasa aurenta, wannan illa ne mai matakar abin da ya kamata a ce an diba. Bai kamata a ce saboda shaye-shaye kin rasa aure wanda shine abu mai muhimmanci a rayuwar mace da dan adam gaba da. Sannan abu na biyu, hatta yaranki da kike dauka ko kike ganin su ne mutanen da zaki iya cewa su yi su bari, to za su waye gari su dauke ki a mutumiyar banza, saboda su ma za su waye gari su gane cewa shaye-shaye ba abu mai kyau bane. Sannan mijinki da kike zama da shi koda ya gane cewa kina shaye-shaye, in ma ya iya hakuri ya zauna da ke, kila zai iya zama da ke akan wasu dalilai ko dan saboda ƴaƴa ko saboda iyaye ko kuma yana tausayin ki, in ya rabu da ke bai san wani hali zaki iya kasancewa ba, to shi ma kanshi zai dinga ganin baki da kima har sai ran da kika zo kika daina wannan dabi'a mara kyau. Sannan illan shaye-shaye yakan sa mata su fada a wani matsala na abinda ake ce makaruwanci, saboda idan ta fara shaye-shayen a boye ta rana za ta zo tana neman yadda za a yi ta siya waɗannan kayan mayan, babu kuɗi ko ma da kuɗin inda za ta je ta siya ba wuraren mutanen kirki ba ne, za ta haɗu da mutanen banza wanda su dama harkan suke na neman matan banza a yi baɗala a yi shashanci. To daga ƙarshe za ma su ba ta irin abin da ba ta taɓa sha ba, su bugar da ita daga ƙarshe su lalata rayuwarta, kila ma ba ta taɓa wannan ɗabi'a na banza ba ƙarshe.
Saura, kin ji abin da abokan tattauna suka faɗa akan maganar shaye-shaye da illolin da zai iya janyowa, ko wani misali da zaki iya bada na abin da kika sani mu kasancewa yake matashiya?
Assalamu alaikum. To yanzu dai matsalar shaye-shayen da ake ta yin magana a kai har yanzu an manta da wani bangare ɗaya wanda shi ma yana taimakawa wurin wannan abu, shi ne a lokacin da ka fahimci wane yana shaye-shaye kuma ya fara mu'amala da ƙaninka ko ɗanka ko ɗan uwanka. To ka sani idan kana mu'amala da mutum in kana son shi ba dole bane kake fahimtan cewar halin shi bai da kyau, so sai kayi da gaske kafin zaka iya fahimtar da naka cewa wannan mutumin da ya zo wurinka yana da hali mara kyau. Domin masu shaye-shaye suna da wata ɗabi'a ta ladabi, za su ruɗi yaranki su na su hali na garin kai gare su, ke kuma ke babba ce kin san ba hali na garin gare su ba, amma yaranki sun riga sun nuna mishi cewa wani ma shi zai rika sa ɗanki yin sallah akan lokaci, kuma shi yana shaye-shaye, kuma daga wannan ne yake sa har yaran naki shi ma ya tunanin wani ma shi yake sa niyan kaza, wani ma gashi da haddar Alkur'ani, dan haka ya nuna mai hanyoyi mai kyau. To da haka sanda ma zai kawo shaye-shayen yayi din shi ma zai dauka ai ba wani abu bane malam wane ma yayi ko kuma mai sani wane ma yayi, to har sai kin fara lura da cewa abokin yaranki in yana shaye-shaye to kin gudu baki tsira bane, sai kin hada duka biyu, domin ba dole bane a ce an dauki shaye-shaye ta hanyar damuwa. Kamar yadda kowa yake tunanin ai damuwa ne farkon abin da ke fara shaye-shaye, wani ba damuwa bane, shaguwa ma tana sa a yi shaye-shaye,
wato kwaikwayi da wanda kake amincewa,
kuma domin a cikin ɗabi'un masu shaye-shaye akwai ladabi a cikin shi,
tabbas haka aka ce,
kuma da gaske ne masu shaye-shayen nan suna wannan ladabin.
To ga mata fa ya za a yi da kamar yadda kike magana cewa ɗabi'a ce wanda zaka iya koya daga wajen wani ba dan saboda kana cikin damuwa ba, macen kuma fa idan tana cikin wannan al'amari ya za a yi, misali kawarki tunda ana fara nan lokaci da nuna miki abun ba wai wani abun illatawa bane ba ma za ta miki ma boye ba cewa wai ai sai an sadaranta mugun abu ne
kai abun da ya fara a gidanmu lokacin muna gida baban ya ƙara wani aure matar sai ta zo tana da kuzarinta da karfin tarin tana da karfin da gaske za ta ta ire tara wanki kiga ta tara wanki za ta yi kafin ke kiga ma abin da kike ta gama wankin nan kuma za ta dora muku abinci a lokacin kuma komin ta da karfi take sai mama na ta tambaye ta tuba da mama na tana dan nauyin jiki haka in ta aiki kan sicce ta gaji za ta kwanta amma ita wannan matar ba ta cewa za ta kwanta sai ta tuba ce mata ke ko baki gajiya haka kike yin aikin ki ko a can inda kike sai ta ce mata ta aini ina gama wannan ai magani take siyo min magani kaza ta kudi sunan magani a lokaci sai ina shan shi zaki ga shi sa washi gari na tashi da karfi na ko daka gare ni na tashi nayi daka sai ta ce mama na ai ko ke ma da zaki sha wannan nauyin jikin da kike fama da shi zaki ya tashi akan lokaci to sai a lokacin sai wanda take cewa kai gaskiya ita wannan abin ba zai yiwu ba to amma an kin lura cewa wannan shan da kike yi ba kya tashi ki sallanki akan lokaci sai ta ce kai ai mu ko in kika hada sallanki gaba daya ma malamin ya ce ita matan aure ita sallanta
wai ba ta hankali ya fara shigowa
ita sallanta ma ita matan aure ko da a makarantar yi ta Allah yana yafe mata saboda hidiman aure ta yi a gida
saboda ka shaba cinta
mace ta yi lada ne a gidan mijinta wannan hansan ta bata to daga she dai baban mai nasarar raba ta da wannan shan to
amma da aka raba ta yaya kuka ga jikinta tana yi aikin da ta saba yi
ba ta yi gaskiya ta kuma ta kan dan samu mu yi mata ma wasu abin haka haka abin ya kasance to dan haka dole ne mata da suke fadawa shaye-shayen nan dan abin kadan ne yake sa a fada shaye-shayen ba kuma akwai rashin lura a ciki dole ne sai mu rika nuna mu ko yaran mu ne irin kana ciwon kai kaje a ce zo ka siyo min Panadol insha
Allah ai kowa likita ne a gidansa
eh to ka rika hana yaran ka kace a a tukunnan me yake sa ciwon kan zaka fara tun daga nan ya kamata mu fara kuba ma yara iyayen da kika san maganin kaza shi maganin kaza ne ko kake da yarin ki ta fara shan shi har sai malamin kiwon lafiya jami'in kiwon lafiya ya jagorance ta ta shashi daga nan kawai zaki fara kirka nuna ma yarin ki duk wani magani bai kamata ta shashi da kanta ba
wato kenan dai shi shaye-shayen nan ba dole sai dama a cikin zuciya an sa cewa za a yi shaye-shayen ne yake zama shaye a daga yin shi cikin rashin sani kana yin abinka ne kawai don tsabar kira ya ka dan ji biyan bukata har sai ya zama maka jiki inda ba za ka iya rabuwa da shi ba
wasu ma ba su dauka cewa shaye-shaye ba saboda su a ganin su in aka ce shaye-shaye shine abin da zai bugar da kai ko ka sha shayi sha ko ka sha giya in aka ce shaye-shaye wani abin da zai canja matsayin jikinka a matsayin da yake ada zai canja maka kila in kana yin abu so daya ne to zai iya sa kai so goma ya wuce hankali
amma kai sai ka rinka jin kamar kana samun natsuwa a daidai lokacin
sannan kuma shi shaye-shaye yana sa mutum ya fita a halin shi na mutane amma ba a lokaci guda ba a hankali a hankali a hankali taruwa yake yi har zai zo ya taru sai ya zama kamar yanda aka ce zai mutum zai zama dependent
to cikin illolin tukulali za a ce kamar irin zamantakewar tsakanin miji da mata an riga an saba ana wasa da dariya kila mijin nan ya zama kamar abokinta sai kawai sai kika fara ganin canji na daya kila in ya fita ba zai dawo da wuri ba dare yayi in ya dawo kika mai ma sannu wani ba zai ma an sami ki ba gari in ya waye in kika ce mishi ina kwana zai an sami ki a cikin lafiya
kin gane kuma kin yi wani ne
to kin ga wannan ma zai sa ita matan ta shiga wani irin hali to irin haka kila ta zo ta shawara da kawa ko kuma kawar ta haka ta lura cewa a'a kawa ta fa tana cikin damuwa menene ke faruwa so in the course of irin bari ta bayyana mata damuwanta kila ma ta ce ai ko bacci ma bana yi to daga nan fa sai a fara cewa to ko maganin tari yana sa bacci kin gane to daga dan haka
ki fara ki
fara harkan shi ki rabu da shi
ki rabu da shi
ita kuma ta saba tunda wata ko rigima akai ta gwammace a zauna ai magana a tattauna in ya so a samu fahimta to wannan karan ya riga ya bijire hankalin shi kila ya fita waje anya tayi ta jawo hankalinsa a dawo irin da abu ya gagara to irin wannan sai ta zama ta samu rauni
kuma sauraro baki daya ana maka kaga karshen shirin namu na yau a madadin dukkan wadanda kuka ji muryoyinsu wakiliyar mu a Kaduna Binta Ibrahim da bakin ta tattauna da su a teburin tattaunawar mu a yau da ma Hussein Suleiman da ta kama na girkin mu na yau sai Julie Ledes Gresham da ta hada shirin baki dayan shi a nan Washington Hawa Sharif ki muku sallama daga nan birnin Washington DC sai anjima ku